Mai sauraro barkanmu da warhaka barkanmu da saduwa da ku a cikin wannan shiri mai suna jarida da jama'a. Shirin jarida da jama'a shiri ne wanda hukumar gidan Radion Express FM da ke kan lamba 114 Lami da Kristan ta dauki nauyin kawowa. Wannan shiri an kirkiro shi ne don yin ilmantar tare da faɗakar da al'umma akan menene ma jarida, amfanin jarida, yanda ake gudanar da jarida, tasirin aikin jarida, illolin jarida idan har akwai. Ga mutumin karkara irina, kusan duk sanda na ji kalmar jarida abin da yake faɗo min a rai shine wato wata takarda mai ruwan siminti wadda take ɗauke da roɗi-roɗi. Wani lokaci ka ganta da zanen mutane a jiki ko kuma rubutu, wani lokacin ma har da ainihin wato tallace-tallace. Wannan takarda kuma a ƙarshe kakan iya tsintatta a wato gurin masu sai da ƙosai, balangu, kai wani lokacin har alawar ɗinya ma akan ƙoshi a cikin ita wannan takarda. Tare da ni don tattaunawa a cikin wannan wato shiri mai suna jarida da jama'a akwai profesa guda biyu wanda muke cewa dual profesa. Profesa ne guda ɗaya amma ya sanya rigar profesa guda biyu, wato profesa Abdullah Uba Adamu wanda baya buƙatar wata doguwar gabatarwa. Profesa, a madadina da masu sauraro, muna yi maka barka da zuwa cikin wannan shiri.
Jama'a assalamu alaikum.
Duba da yanda wato mutane suka ta'allaka wani lokaci da sauraron kafafen yaɗa labarai ko kuma jarida gurin karɓar wasu bayanai ko kuma yaɗa wasu manufofi, wato wannan kalmar zamu iya cewa ba wata aba bace sabuwa, ta daɗe ana ainihin amfani da ita musamman a kafafen yaɗa labarai ko kuma a Hausa. Ranka ya daɗe mai sauraro zai so ya ji shin wai menene ma ma'anar jarida, ita wannan kalmar jarida me take nufi, me ma'anar ta?
Idan kai magana jarida a yanzu tana da ma'anoni daban-daban, amma idan ka dubi ta gundarin ma'anar jarida ana nufin abin da zai baka wani abu sabo labari. Abu ne wanda yake bada labari, kuma labarin nan wanda yake sabo ne ko kuma wanda baka san shi ba ko kuma wanda baka yi la'akari da shi ba. Wannan shine gundarin ainihin ma'anar jarida ta farko. Saboda haka har yanzu idan kai magana kace jarida, to kana nufin abin da za a rubuta ko kuma wani mutum zai rubuta saboda ya sanar da mutane akan wani abin da ke faruwa. Wannan shine inda aka ɗauki ma'anar jarida a
takaice. To bayan mai sauraro ya ji a takaice menene ma'anar jarida, kamar yanda na yi bayani da fahimtarmu shine ita wannan takarda wadda take ɗauke da hotunan mutane. To ranka ya daɗe, su irin su rediyo, su talabijin, su wato wayar sadarwa, su kwamfuta da shauransu, su kuma a matsayin mai zamu ɗauke su kenan, suna cikin ɓangaren jarida ne ko kuwa sun sha bamban da ita kalmar ta jarida?
Saboda ai su wato hanya ce na isar da saƙon. Jaridar kuma ita ce ma saƙon. Idan ka lura da kyau, jarida ba abu ne sabo a wurinmu ba.
Haka ne.
Me ye kuwa ɗan jarida ne wanda zai zo unguwa-unguwa yana cewa jama'a sarki ya turo ni ya gaishe ku, ya kuma ya gaishe ku, ya ce a sanar da ku kaza da kaza da kaza. To wannan shine dan jaridanmu na farko.
To tun zamanin da ke
wannan zamanin tale-tale shine dan jaridanmu na farko, saboda wannan shine zai gaya wa mutane me ake ciki.
Ma iya ce masa kamar san kira kenan.
Eh, to kowane suna za a bashi a al'adance, a gargajiyance, wannan ya danganta ga matsayin da ake bashi dama da kafada. Amma dai a dai idan zaka dauki abin da yake yi, zaka dora shi akan ma'aunin zamani, zaka dora shi akan ma'aunin sadarwa a yanzu haka, to shine dan jarida na farko. Saboda shine zai zo gari-gari, unguwa-unguwa, yana isar da sako wani abu sabo wanda mutane ba sani ba. Dan dai tattaruwa ake yi a da dai a lokacin da ake wannan, musamman ko yanzu ana yi, amma a da taruwa ake yi a kewaye shi, a ji me yake son ya faɗa, wani saƙo yake da shi daga fada, wani saƙo yake da shi daga wajen sarki, to shine dan jaridan na farko. To amma yanzu idan ka yi maganar kwamfuta, ka yi maganar fina-finai,
waƙoƙi,
littattafai, duk waɗannan ba za ka kira su jarida ba. Saboda ba wani abu sabo suke bayarwa ba ala kulli halin.
To
ita jarida kullum wani abu sabo ne
take bayarwa, sabon labari.
Jaridar yau ta bambanta da jaridar jiya.
To
labaran da zaka faɗa na yau ya bambanta da labaran da zaka faɗa na jiya. To amma film, idan ka aka yi film aka aje shi, sai a yi shekara da shekaru a wannan film ne yake da aka yi. Kazalika waka, kazalika littafi, kazalika internet, kazalika duk abubuwan da ka sani wanda suka bambanta daga nemo labari ka fita. Saboda haka tattare da ma'anar jarida akwai aikin jarida ko kuma yadda ake sarrafa jaridar ita kanta cewa sai an fito da wani abu sabo labari an zo an sanar da mutane kuma abinda aka sanar da shi abu ne wanda yake ba san shi ba abu ne wanda yake yana da girgiza kai abu ne wanda yake zai daure mutane
ban kai
wani abu ne na daban yanzu misali in aka ce da kai mutum ya auri dan mutum kare ya ciji mutum
to
kaga wannan ba wani abu ne sabo ba
amma
tarbuka an san su
da mutane
in ka tsoka ne
eh gaskiya ne
to amma yau sai aka waye gari sai aka ce mutum ya ciji
kare wai
to kaga wannan ya zama abun
mamaki
labari abun bayarwa to kamar da ya faru haka a America kwanakin baya wani kare ya kama matar wani mutum yana cizo mutumin ya ga ya ki saki shi ma sai kama karen ya garza masa
cizo mutumin shi ma
shi ya cije shi
lalle
mutum kare ya ji saki ya saki mata ya zura a guje
wane mutum
to kaga wannan ya zama sabon abu ya zama labari
na'am
to jarida ba wai kawai wato matattara bace na adana abu
na'am
jarida tare da aikin ta wuri ne na fitar da wani abu sabo akan abin da ya shafi al'umma wanda yake kuma abin nan sabo wani abu ne wato ba a san shi ba wanda mutane abin ne mutane za su saurara su ji su ilmantu su karu su fa'idantu da shi saboda ko wayannan hanyoyin da kake magana na su internet na
computer
na su menene wannan hanyar sarrafawa ne
to
amma ba dole a kira su jarida
mai sauraro idan yanzu ka kunna radion ka ko kake kusa da akwatin radion ka muna tattaunawa ne da shehin malamin nan na jami'ar Bayero wato Professor Abdullah Uba Adamu inda yake mana wato sharhi akan ita ma'anar jarida da kuma bambanci tsakanin ita jarida da yanda kuma mutane suka ainihin fahimci ita kalmar ta jarida a ranka dade banda ita shi wannan kalma wato ta jarida misali da muke ta bayani akai zaka ga yanzu kafafan yaɗa labarai sun yi yawa kuma zaka ji kowa dan jarida wai yana da wani wato kamar sufofi ne da ya kamata a ce ya mallaka zaka ji an ce dan makaranta dan kasuwa dan kaza to shi ma ana cewa dan jarida shin kowa ne ma dan jarida ko kuma kowa yana iya zama dan jarida
eh kowa ne ya zama dan jarida idan ka lura akwai wani ya gidan yanar sadarwa da ake kira CNN wato inda suke bada labarai ai suna da wani sashe a wannan gurin da suke kira AI reporter
to
wato ni dan jarida
to
wato abin da suke nufi da wannan shine idan ka ga wani abu na faruwa a ungo ko a inda kake zaune to sun baka damar ka dauki wannan abun ko ka dauki hotonsa ko ka dauki muryarsa ko ka dauki sautin shi kamar kala a jikin wayarka ka aika musu domin su sanar da duniya saboda haka wato zaka iya cewa kowa zai iya zama dan jarida
to
ko indai zaka bada rahoto akan wani abin da ke faruwa kuma rahoton nan ya zamanto yana da inganci ba wai kawai shaci fadin ka bane a'a wani abu ne wanda ka gani
yana da tushe
yana da hujja to kai ma kaza ka iya zama dan jarida saboda zaka fitar da labari ne ai takameme abin da ke nufi fitar da labari
shine
wanda zaka sanar da mutane zaka ilmantar da mutane akan wani abu sabo da yake faruwa to shine aikin dan jarida aikin sa kenan saboda haka kowa zai iya zama dan jarida shi zaki kira ake kiran jama'a citizen reporters wato dan jarida na jama'a na cikin al'umma to kowa zai iya zama dan jarida amma ya zamanto cewa labarin da zaka bayar ya zamanto abu ne wanda yake sabo abu ne wanda yake ba a sani ba abu ne wanda yake kuma yake da hujja ba wai kawai ka waye
shi ce fadi
kai ka fito da
wani kuma ka faɗa abin da kowa ya san shi
yauwa to ire-iren wannan shine wato abin da yake muhimmanci a fahimta akan wannan
sannan bayan haka ranka ya dade wato kamar yanzu yanda kafa yaɗa labarai ta yawa zaka kamar yanda na faɗa din mun ta'allaka da ita kuma wannan shiri dama amfanin sa shine ya ilmantar tare da faɗakar da mutane akan ita jarida da irin gudunmuwa da take bayarwa a tsakankanin al'umma misali yanzu ranka ya dade idan muka dauki al'ada malam bahaushe an san shi da wato kamar tarihi an san shi da riko da addini an san shi da riko da wato al'adinsa to kuma sai aka samu mun wayi gari watakila wasu kafafan yaɗa labarai walau na gida ko kuma irin na waje musamman na waje ma sun shigo kuma wannan kafafan yaɗa labaran gaskiya suna da tasiri sosai wani lokacin ko dai gurin gyara al'adunmu ko kuma akasin haka ranka ya dade wani irin gudunmuwa kake gani jarida tana bayarwa gurin gyara al'adar Bahaushe ko kuma malam dan Hausa misali
idan kace jarida ai ba jarida ce take gyara mutane ba ba kuma jarida ce take bata mutane ba
na'am
abinda duk yake kan jarida wani ne yake rubuta shi
haka yake
saboda haka shi mai rubutun shine mai gyarawa ko kuma mai lalatawa
na'am
saboda haka tasirin shine shi mai rubutun wanda zai yi rubutun me yake rubutawa menene hakikanin gaskiya
sakon da yake ciki
wani sako yake sanya baya
na'am
saboda haka babu ruwan jarida
to
babu ruwan television babu ruwan radio
to
babu ruwan littafi
to
babu ruwan cassette ko CD na waka
na'am
abunda a ciki shine yake mafi muhimmanci abunda mutumin da yake fada yake rubutawa shine mafi muhimmanci saboda haka zaka samu dan jarida ya riga ya rubuta wani abu da kashi tasa fahimtar wanda yake lalata al'umma kuma zaka ga wani dan jarida ya rubuta wani abu da cikin tasa fahimtar wanda yake gina al'umma
gaskiya ne
saboda haka shi dan jarida menene manufarsa
to
mun da manufar muke aiki
na'am
saboda haka manufarsa me ye dalilin sa na yin wannan rubutun me yake son ya cimma wani buri yake son ya cimma na yin wannan rubutun
na'am
shine za a yi magana maimakon a ce ai jarida tana lalatawa internet tana lalatawa ko tana gurbatawa wayannan wuraren ba ruwan su da wani lalatawa ko gurbatawa
to
a zaune suke kamar jaki sai yadda kai da su
yanda ka juya su
yawa saboda haka ba za ka ce jaki ya
da wato ba laifin kafafun bane a laifin me yi ne
laifin me yi ne duk wani wanda zai maka nazari akan wannan ba zai wuce ya gaya maka haka ba ba za ka ce mutane su daina sauraron rediyo ba saboda wai ai ana faɗan abubuwan ba za a ci
gaskiya
ai akwai lokacin da ake wazi ko
gaskiya ne
ba kuma za ka ce mutane su daina shiga internet ba saboda ai internet din nan tana da wasu gurare na gurbata tabbas akwai su
gaskiya ne
me kai ka
gaskiya
amma ya akwai guraren kuma da yake na shirya ne
gaskiya
ba za ka ce za ka daina karanta jarida ba saboda wai kaga an yi rubuce-rubuce an zazzage ku a ciki akwai bangaren da ba a zage ku
gaskiya ne
to saboda haka masu rubutun ne ya kamata a dawo hankalinsu
to
su ne suke tabbatar da inganci ko rashin ingancin hanyar sadarwa amma ba ta hanyar sadarwar kanta ba ba ruwanta shi mai rubutun shi ne dan shi ne illar
inda
ba dan kai rubutu jarida ya rubuta kanta ne mutum ne yake rubuta
gaskiya ne
to saboda ka rubuta wanda zai ya danganta ga manufar da ya rubuta me yake son ya
cimma
me burinsa
na'am mai sauraro kana sauraron shirin jarida daga jama'a wanda kuma yake zo maka daga wannan gidan radio mai albarka wato Express Radio kuma za ka iya turo da tambaya ko kuma shawarwari ko kuma kai tambaya akan duk abin da ya shige maka domin musamman kan abin da muka tattauna akan 0806528125. Farfesa ka yi bayani sosai akan abin da ya shafi wato yanda jarida take taka rawa misali kan abin da ya shafi al'ada kuma kamar yanda bayanin ka ya nuna ba wai laifin ita jarida bane laifin shi wato wanda yake rubuta jaridan ne wato akwai wani abu da ake cewa editor wato ma'ana wanda kafin kowace jarida ko kuma duk wani abu ma da aka ainihin rubuta ya fita ya kamata a ce ya tsefe ya tace ya duba kafin wato ya kai ga al'umma to wani lokaci ranka ya dade akan samu kaga ka wasu kafafan yada labarai sun yada wasu abubuwa da kan iya haifar da fitina ko kan iya haifar da wani kiyayya tsakanin al'umma ranka ya dade ma iya cewa a laifin shi wannan editor ne ko ku a kuskure aka samu daga gurin dabi'i na buga ita wannan abun ranka ya dade
ya ko kadan ita kan yi wannan abun da aka rubuta wanda zai tada musumiya a al'umma din
na'am
wanda kai a naka hangen kake ganin kamata yayi a ce mai tacewa wato editor ya tace takan yi abin da shi editor yake so a faɗa kenan
to
saboda wani lokaci ya editocin suna kyale abubuwan su fita saboda a tara hayaniya
suna sane
waɗansu suna sane suke barin abin ya fita saboda gidan rediyon su ko jaridar su ta yi tasiri
au fitar abu haka
na talla ne
au hakan ma
in kana zaune salam waye san ka
gaskiya
in kana zaune su abin nan sai ka ce kukumba waye san ka
gaskiya babu
to amma yau in aka ce ayu gara da kaza amma ba za a kona ba za a kona gidan jarida
an samu labari
to mutane sun fara kuma tunanin me yasa za a kona su to da zarar an ce akwai matsala wayansu ba sa son fito ba lokacin da wayansu kuma za su fito su ce su sun faɗi gaskiya to kai ka samu ka cimma burinka an san da kai
da ba wani san
da wani ya damu da kai to akwai editocin da suke haka wanda kuma yin haka aikin jarida ana wato ganin cewa bai kamata ba shi yake kira unethical abin da yake ya saba ka'idar aikin saboda haka kamata yi a ce in je bisa ka'idar aiki ne shi mai tacewa shi ne zai tattaro labarai ya tace su to amma matsalar su shine yaya suke samun labaran
to
da yawa daga cikin masu bada labaran ba fita suke yi kwararo suna zaburo
labarin ba na'am
zama suke yi sai su karanta jarida
to
ta wacce aka buga ta
na'am
sannan sai su dauki labari idan kuma yan jarida ne sai su shiga internet wannan gidan yana sadarwa sai su zazzakulo abu da ya zai zo su harhada saboda mutum zaka ji ace da kai an ce wani abu ya faru a China China yaje ai zuwa yayi ya duba ya gani shi ma ya zakulo ya zai saka to idan ka tattaro irin wannan abubuwan saboda gaggawa da sauri da lalle kana son kai shi kafin gidan wani gidan radio ya fada kafin wata jarida ta yi
na'am
sai ka ga mutum ya riga ya kawo editor shi kuma bai da lokaci an ce ai shauran minti 30 a buga wannan abu ko shauran minti 30 a watsa wannan abun sai ce to shikenan ku je ku yi haka to haka fa sako abun nan kurakure suke ta
suke fita
saboda haka gogewa na farko ne shi kansa dan jaridan
rubuta din okay
yaya zai iya tabbatar cewa labaransa basu saba ga aiki
wato wannan abun da kuke cewa kamar social responsibility
ke kware a social responsibility din ai ya riga ya keta
ya wuce
shi kansa dan jaridan yana da wannan shi kansa editor yana da wannan sannan shi kansa manager sa yana da wannan sannan shi kansa mai gidan radio ko kuma mai gidan jarida shi ma yana da wannan saboda haka abun ya riga ya ratsa kamata ya ce gidajen jarida da kuma gidajen radio suna da wani lokaci da suke zama suke tattaunawa da juna akan wannan social responsibility din in mutum bai iya kaza ba mai turancin shi bai haɗu ba kuma hausarsa bata iya sosai ba ya je ya koya saboda ya dinga gyara abin dan kar wani lokaci kalmomin su fito wani iri dan zaka ji wani lokaci ko a karatun labarai ne zaka ji mutum yana karanta labarai a daddagare ba wai yana kokarin ya fahimci kalmar
da yana kokarin
ya yi ka san ya iya karatu ba iya ba amma saboda ba zauna an tsara masa
a yanda zai karanta ba
kawai an rubuta da hannu ne an bashi to sai kaga ana ta samun kurakure to sai kaga wani mai sauraro ma ya kashe wannan gidan rediyon kuma ya wurgar da wannan jaridar ya kuma shiga wani abu daban
to bangaren wato kamar ilmantarwa ita jarida tana ilmantarwa gaskiya wani lokaci kamar misali iyayenmu mata zaka ga suna sauraron kafafen yaɗa labarai zaka ji malamai suna wa'azi wani lokaci akan irin kamar shigar da ya kamata mace ta yi biyayya ga miji da shauransu za su ji wa'azin amma ba kasafai suke ɗauka su yi aiki da shi ba gashi kuma muna wato kamar kasar Hausa wadda kusan zamu iya cewa akwai wasan kwaikwayo wanda yana da dogon tarihi kuma an san ka da wato kayi fice gurin rubuce-rubuce da sharhi kan abin da ya shafi wasan kwaikwayo da irin tasirinsa ganin ka misali shi kamar wasan kwaikwayo wanda muke cewa drama yanzu a zamanance yana da wani tasiri misali a matsayin ɗaya daga cikin kafafen sadarwa gurin ilmantar da mata ko kuma maza misali haka a yanayin rayuwa wani irin tasiri watakila za mu iya cewa shi wato kamar fina-finai that is fina-finan Hausa kenan suke bayarwa wani irin gudunmuwa suke bayarwa su ma a matsayinsu na ɗaya daga cikin wato kafar sadarwa
an sha yin wannan tambayar kuma an sha yin wannan kalubalen dan har taro aka yi shekara ta 2003 a nan Kano
na'am
akan tasiri fina-finan Hausa akan al'umma
na'am
kuma ba a samu wata tsayayyar manufa ba kalubale da ake ta yi akan fina-finan Hausa ana yi ne akan cewa suna gurɓata al'ada ko kuma suna kaza suna kaza suna kaza wannan duk abinda wani zai faɗa game da fina-finan Hausa ba zai wuce waɗannan ba
gaskiya ne
to a nazarce a ilmance ba wani manazarci ko wani mutum da zai zo ya ce da kai ai fina-finan Hausa ko fina-finan America ko fina-finan Bollywood na India kenan suna lalata al'umma ko suna gurɓata al'adun al'umma ba yadda za a yi ka tabbatar da cewa akwai dangantaka tsakanin gurɓatar al'umma da kuma kallon wayansu fina-finai ba za ta taɓa yiwuwa ba dalilin da isa saboda wani abu da wani manazarci ana kiransa jidans ya kirawo agency wannan agency din a zuciya ne wato abu ne na hani naka na kanka
to a kankin kanka
a kanka ka yi
na'am
agency yana nufin ikon da kake da shi
yanda za ka yi suppressing kanka
ko ka yi abu ko ka kage to saboda haka idan ka ga abu da yake kan
daidai na'am
to agency ɗinka ne zai tabbatar maka da cewa shin wannan abun yana da kyau ko ku bashi da kyau in yi in kwaikwayi abin da yake kan Allah nan ko kada in kwaikwaya to an gama raja'a daga musulmai har kiristoci har wanda ba su yarda da kowane addini ba cewa agency na ɗan adam ta fi ƙarfin wani mutum ya nuna masa wani abu a fim ko a littafi ko a waƙa ya kwaikwaya saboda haka idan ka ga yaro ya lalace ba kallon fim ne ya lalata shi ba dama can lalatacce ne
to
idan ka ga yaro ya shiryu to ba kallon fim ne ya shirya shi ba dama can shiryayye ne
to
idan ka ɗauki fim mai masifar gurbata koma duk abin da ake gudu a ciki a ce zai gurbata mutane ko zai gurbata al'adun mutane idan ka dube shi da kyau za ka ga cewa bim din nan babu wani abu da yake yi sabo wanda dama can ba a yi al'umma
gaskiya ne gaskiya ne
ba wani abu sabo da yake nunawa wanda ai a cikin al'adun karuwanci ne ana yi
eh ana yi
in sata ce ana yi in kashe kashe ne ana yi
shaye shaye da shi
yauwa duk ana yi ba wai ba a yi ba
ba wani sabo
saboda haka ba wai wani abu ne sabo film din nan ya kawo
to ba laifin film din
ba laifin din bane film din kawai yana kokari ya nuna abin da jama'a suke yi
na'am
to saboda haka idan mutun ya ga film din sai ya lalace
na'am
to dama can yana da sha'awar ya lalace agency din sa baya aiki
to
to wa yake tallafa agency din nan iyaye
to
iyaye tarbiya gida
daga gida
eh baka zauna ka kula da yayanka ba ka zauna ka kula da tarbiyar yayanka ba to fa dole su je su lalace saboda haka sai ya zaman to cewa ba film ne zai lalata su ba haduwa da sauran yara yan iska shine zai lalata su
so idan sun kama abin da ake cewa peer groups kenan
eh peer group pressure ba yaro yana tare da yara
abokai da waye
yana dan zugagganye sai ya ce ni ma bara in gwada shikenan sai kaga yayi yayi so na farko kenan na biyu a duk inda kaga film an riga an nuna abun muni to zauna kaga karshen film din zaka ga an warware wannan zaka karshen makomar wannan
wanda ya aikata abun eh gaskiya ne
babu wani dan film ko a America ko a India ko a Nigeria da zai yi film ya nuna gurbataccen mutum lalataccen mutum mai lalata al'umma
kuma karshen safiya eh gaskiya ne
wannan kaida ce ta
wato sakon eh sakon dai a karshe in an samu lalatacce to sai an nuna illar abun da ya
illar abun da ya
eh gaskiya ne
to mutane masu kalubalantar mpm ba sa kallon karshen sakon abunda suke kallo yadda mpm suke sarrafa munin sakon to sai a ce ai ana gurbata mutane ana lalata al'ada ba a bada dama mpm mutun ya ga yaya aka dire sakon ba to su kuma mpm na Allah su inda ake ta gwagwagwa da su sai su ce ai su abinda suke nunawa a film din su haka al'umma take sai muka ce to a'a ba haka bane ba haka al'umma take ba saboda ba za a ce kullun al'umma a cikin mummunan take ba
eh gaskiya ne
dole akwai wani bangare da za a nuna mai kyan
gaskiya ne
to su do sai su ce sai sun nuna mummunan kafin su nuna mai kyan to shi kuma Bahaushe bai gaji a bashi labari mai kyau ta hanyar mummuna ba
bai ganewa hakan ba
bai ganewa haka ba
kiya fi son kai tsaye kawai
da idan ka ce sarki ya auri yarinya bayan shekara guda ta haifan masa da to kaga abinda Bahaushe sani
ya gane gaskiya
to amma zancan ayi soyayya tsakanin sarki da yarinya
bai san wannan
ba bai san wannan ba saboda babba ne shi ba san soyayya babba ba to idan ake samun matsala da su saboda suna dauko tsarin film labarin labari na kasashen turai suna dambara shi akan yadda muke bada labari dan suna son kuma su burge su nuna wa duniya wai ai su ma sun iya bada labari wanda kuma ba haka bane duk irin bada labarin da ake babu wanda yake burgewa a duniya anan abin da yake a tattara anan gurin to kaji inda ake ta samun takun saka tsakanin jama'ar gari mutanen gari da kuma al'ada mu manazarta abin da muke son mu nuna shine ba za ka ce wannan film din shine yasa wannan yaron yayi wannan kisa ba in yaro yayi kisa to dama yana da sha'awar yayi kisa
gaskiya
akwai wani abubuwa a gidansu
na'am
wajen tarbiyarsa wajen iyayensa wanda suka sa yake da sha'awar yayi kisa amma a cikin zuciyar kowane dan adam akwai agency
akwai wannan agency
agency din shine wato hakikanin gundarin ko kai ko kada kai
ba da yanayin lokaci professor zai dan yi dauraya akan abinda muka tattauna in ya so daga baya kuma mu kulle shirin sai kuma Allah ya sake sada mu da ku a cikin wani karin professor me zaka ce game da abubuwan da muka dan tattauna misali jarida tasirin ta wasan kwaikwayo da kuma yanda kake ganin da ya kamata a ce an gyara misali mun yi magana akan yan jarida da watakila basu ko za a ce ba su da kwarewa ne ko kuma editor da kamar yanda ka faɗa za ga wani lokaci ya bar wani abu ya fita watakila ko dan ya cimma muradansa karshe kuma wani lokaci in ba isa ba ta kan kai ga irin kone-kone rasa rayuka kafin ma a cimma abinda ake so misali kamar shi editing me kake tunanin ya kamata misali a ce an yi duk sanda aka ce ana son wani labari ya fita kuma a duba kamar wannan social responsibility din da kace ya kamata misali a ce an bi kafin ga a kai ga barin labarin ya fita
aikin editor ne dai ya tabbatar da cewa abinda aka faɗa ya yi daidai da abin da aka sani. Misali idan mutum ya faɗi a cikin ɗan jarida ya kawo masa rahoton cewa ya ranar da aka yi wani nadi, to aikinsa ne fa ya tabbatar cewa ranar da aka faɗa ɗin nan ya yi
daidai.
Saboda idan ɗan jaridan nan ko mai karantawa ko mai rubutawar ya faɗa ba daidai ba, gidan rediyon za a gani, kuma shi edita din shi ne za a gani a matsayin laifinsa cewa kaga gidan rediyon nan ba su ma san ranar da aka yi kaza ba. Saboda haka gaskiyar maganar edita yana da wani katoton
rawa,
wato aiki a kansa wanda zai tabbatar da cewa labarin da aka fitar da shi ko a rubuta ne ko a lafasance ne labari ne wanda yake sahihi ne, labari ne wanda yake ingantacce ne, kuma labari ne wanda yake an riga an za a yadda da shi ba tare da ya tada wata husumiya ba. To wannan shi ne babban abin da nake son jawo hankali ga editocinmu. Sannan abin da nake jawo hankali ga jama'armu kuma shi ne a fahimci cewa hanyoyin sadarwa fa suna da faɗi, ba wai kawai rediyo
ko
jarida ba ne, saboda da yawa mutane ma yanzu ba sa karanta jarida, saboda jarida tana kan
kwamfuta,
tana ɗaya tana kan waya. Da yawa mutane watakila ma sa kallon talabijin, ba suna kallon talabijin ɗin ba sosai suke kallon ta ba, saboda gashi nan suna kallon abubuwa a intanet. Saboda haka hanyoyin da ake isar da saƙo suna da yawa, ba laifin hanyoyin isar da saƙon ba ne, laifin shi mai isar da saƙon ne, yadda yake sarrafa saƙonsa shi ne yake. Saboda haka gani nake yi, wato ba ai hanyoyin sadarwa adalci ba, dan aka ce a intanet mummuna ce, ba ta da kyau, saboda a intanet ana kaza ana kaza ana kaza. To mutum ya ce da kai ana bata mutane a intanet, ana gurɓata mutane a intanet, to fa akwai inda ake gyara mutane a intanet, akwai inda ake wa'azi a intanet, akwai inda ake fitar da abubuwa masu kyau, akwai inda ɗalibai suke zuwa su koyi abubuwa
na bincike,
suke bincike suke yin komai da komai, akwai inda zaka je ma kai, akwai misali kana son ka san fatawa akan wani abu, kana tsoron ka je ka tambayi wani malami, akwai guri guda
ana kai shi ga
online.com inda zaka je kawai ka tambaya
duk wata tambaya da
duk wata tambaya ta addini, idan ka yi ta sai su aika Saudiya, wannan malaman Saudiya su su bada amsa, idan suka bada amsa sai su dawo su gaya maka, kuma sun tare duk fatawoyi da aka yi na shekaru, sai ka duba ka gani wanne ne
ya yi.
To saboda haka ba za ka ce ai intanet ɗin nan mummuna ce ba kawai saboda kaga ana batsa ko kuma ana wani mummunan abu a ciki, ka ce ai wani a watsar da abu ba. A takaice inda ka kai kanka, to kai ne za ka kai kanka, kai za ka wanke allanka, kai
za ka saka rigarka, kowa iya wanke allansa,
yauwa, kai za ka wanke allanka, kai kuma za ka saka rigarka, kai za ka shiga rigar ta rana.
Mai sauraro, ka saurari shirin jarida da jama'a ne, inda muka tattauna da shehin malami a madadin shi Professor, wato Professor Abdullah Uba Adamu, da shugaban shirin Ahmad Tijjani Lawan, da producer na Faisal Murtala Ahmad, ni Murtala Iliyasu Ayagi nake cewa mu tara a wani shirin inda za ku je mu da Professor kan wasu abubuwan da tasirin jarida take da kan ainihin rayuwarmu gaba daya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.